الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما يكن يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مركين سركيا كوم وانا سافيا ترى ربا يني نقوم شاهدوك وتنزل القاعدة هجرة عدم دقريه أولود أربعين دبيار wanda yazo daidai da 22 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun mu na wannan littafi kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi al-abid wallafa al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah satin da ya gabata in ba manta ba mun karanta babin da ke magana akan tafsirin tauhidi da kuma kalma shahada to babun da zamu shiga a yau malai ce babun mina shirki libsul hilqati wal khayti wa nahwihi ma liraf'il bala'i aw daf'ihi yace ga wani babu mina shirki yana daga shirka libsul hilqa sanya gawanya wal khayti da kuma zare wani zare na musamman wanda ake masa tofi ko dare da ake daura a wuya ko ko a hannu ko daren ulu ko dai kowane dare na musamman da ake basa tofi ake daurawa da wani kodiri wana wai ma da makamantan shi da abin da ya kama da hilka din ko alkai shi wannan dare din hilka shine kawanya ko zobe akan daura zoban azurfa ko na karfe ko na tagulla sannan da zare da ake daurawa shi ba yace da abin da yake ba da su a irin su dodan goyi ko akan dauko shi a cikin ruwa shi ma huda ana ratayawa ko wuri shi ma ana hudawa ana daurawa ko kuma wani abin daurawan ba ma sai a jiki ba ya hade har da abin da ake ratayawa a gidaje ko shaguna ko motar hawa ko abin ne a gona ko fili ko kofar gida duk kowannan abubuwan suna daga nau'i na shirka akwai irin su kaho ko allan kafada ko hauren jiwa ko idan mujiya ko abin da yake ba da haka duk dai abin da za a dauka a lankaya ko a daura liraskil bala'i aw dafihi saboda wannan abin da kudirin ya dauke wani bala'i ko ya kare wani abu da zai faru kaje manufar kenan duk abin da za a daura ko a rataya domin wannan abin da kudirin zai dauke wani bala'i dai ake ciki ko ko zai kare wani abu ba zai faru ba wannan shi ake kira a shine abin da malai kullu wannan babi zai bayani shi ma nau'i ne na shirka to wannan babi shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama ya fara tafsiri ne bayani ne daki daki game da alam abin da ya shafi tauhidi da kuma kishiyar tauhidi kuma abu ne sananne ba za ka gane abu ba sai ka san hakikanin sa kuma ka san menene yake kishiyanta sa. Da ka tauhidi ana sanin karan kansa shi ma'anar tauhidin da rabe-raben sa, sannan kuma ana fahimtar tauhidi ta hanyar sanin kishiyar tauhidi ita ne shirka. Wani abu ne sananne, ana gane tauhidi ne ta hanyar bayan ka gane tauhidin kuma ka gane shirka da illolinta. Abu ita shirka tana tumɓurewa tauhidi tun daga tushensa gaba ɗaya, musamman babbar shirka a shirkul akbar. Idan mutum ya yi ta, to ya ware tauhidinsa gaba ɗaya. Kalmar shahada da ya furuta in yi shirka to ya warware ta, sai dai ya sake wata ya gyara imaninsa. To mutum yana iya zama ya aikata shirka babba mai fidda shi a musulunci, ko ya aikata shirka ƙarama wanda wannan ba ta fidda mutum a musulunci gaba ɗaya, sai dai ta kore cikar tauhidi ɗin. To da haka ne wannan babi malam zai mana bayanin wannan abubuwa ɗin. Duk abin da za a rataya ko a ɗaura da niyyar wai abin zai ɗauke wani bala'i da yake faruwa yanzu, ko ko zai kare faruwar abin nan gaba. To wannan shi ne munasabar babin da maganar tauhidi. Wajibi ne mutum musulmi ya ƙudurta cewa da cutarwa da amfanarwa duka al'amari ne da yake banta ga Allah madaukakin sarki. Duk abin da ya same ka daga Allah ne, kuma idan abu ya same ka Allah ne kadai sai ya ɗauke maka. Wani zobe ko laya ko wani zare duk ba zai ɗauke ma bala'i ba, ba zai kuma kare ka ba. Wani abin da zai baka mamaki, galibin abubuwan da ake sakawa musamman na kofar gidaje, yanzu ne zamani ya zo an fahimci karatu da yawa, da gidaje da yawa sai kaga an yi wata jaka a kofar shiga gidan, an yi wata jaka haka, akwai allon kafada, wani ƙaho ne, wani haƙora ne, duk gashi nan ba abin da babu. Za a yi wasu rubutu sai haɗa da wannan tarkacen sai a rataya. Wai tunanin shi ne idan da wannan abin gidan ba abin da zai faru, wai wannan abin kariya ne ko dafa'i ne. In shago ne za ga ya ɗan laƙaya wata rayar sa sama, gudunin shi ne ko dai za ta jawo ciniki ko za ta hana jari ba zai kare ba. In mota ne za ga ya rataye wannan, mutanen da ba san tauhidi ba tunaninsu wannan abin zai hana motar faduwa ko zai hana ta hatsari. To ko alhali al'amarin ba haka yake bane. Allah shi ke karewa, shi ke ɗora musifa, shi ke ɗaukewa. Ba abin da zai yi maka musifa in ba Allah ba. Shi yasa an sha samu gida da wannan abin zai yi gobara ya kone, har layar ma ta kone ko. An taɓa samun ɓarawon da ya zo cire abin ma ya fara sacewa, sannan ya shiga yi abin da zai yi. Kaga wannan duk na nuna maka ba mai kare ka sai Allah, ba mai ɗauke ma bala'i sai Allah. Wato munasabar wannan babi da tauhidi shi ne munasaba ce ta asbab wal musabbab, da sababi da abin da ke sababawa. Mutum bai da ikon cewa abu kaza sababi ne na ɗaukewa cuta kaza ko na hara faruwan kaza, sai yin shari'a ne ta yarda cewa sababin ne. Shi kuwa sababi ana samun ana fahimta ne da nasi na shari'a ko kuma tajriba, abinda aka gwada aka gane yau da gobe. Yanzu misali magunguna, mu ɗauki misalin magani. Idan aka ce abu kaza maganin kaza ne, ilimi ya tabbatar da haka kuma an jaraba an gani, kaga wannan dan ka sha ba za a ce ka yi shirka ba. Yanzu idan baka lafiya sai ka sha paracetamol, ainihin ka shi ne domin ka samu lafiya, an gwada shi wannan magani ne, ilimi ya tabbatar da haka in an sha yana yin amfani a samu lafiya. An gane wannan ko? Ilimi ya tabbatar da wannan, da aka shan wannan maganin dan ya ɗauke ma raɗaɗin zazzaɓi ba za a ce ka yi shirka da Allah ba. To ma'anan ma ka ƙudurta ko da ka sha wannan maganin, ba maganin ne zai baka lafiya ba, Allah ne zai baka lafiya. Kai dai shi magani sababi ne, sai ka sha sai ka dogara ga Allah. Tabbata mun gane wannan ko? To haka nan misali abubuwa na kariyan ma kansu, akwai abin da za a amfani da shi na kariya ne, kuma yana da ya tabbata sababi ne na kariya, saboda an tabbatar an jaraba hakan yana faruwa. Misali a lokutan yaƙi tun a wancan zamana na da sukan sa silke rigan yaƙi ko, wanda an yi harbi ba zai huda ba, an yi sara ba zai ratsa ka ba. Kaga wannan sababi ne na kariya a zahiri, an gwada an sassaka an kera abun ta yanda duk wani abu ba zai buda shi ba haka in ka saka wannan ba za shi ka sa ne dan neman kariya daga wajen wani Allah ba ka amfani da wani abu ne na zahiri wanda an tabbatar yana kariya da ikon Allah haka kwalkwale hulan da ake sawa na karfe wannan sallama shi da kansa ya sa wannan hulan lokacin da aka yi fatawa makka dai shi garin makka sai ya sa hular karfe saboda ana fargaba wani abu na iya faruwa kaga wani abu ne na kariya na zahiri kai amfani da shi ba dan fara kai da zuciyarka da wani abu haka ba za ka kwatanta wannan da wanda zai rata ya laya zai fita wajen fada ko wajen yaki ko wani abu sai ya san wata laya sai ya rata ya ce in dai da wannan laya ba abin da zai faru to kaga wannan da wancan akwai bambanci ko a ce laya ce maganin bindiga ko maganin makami ko wani abu duka wannan sai ka da wannan da wancan ba dai bane ba ita wannan laya ko zaran ko dodon kodin ko ita wannan wurin ba wani dalili na shari'a da ya nuna cewa yana kariya ko yana taimakawa a samu wani fa'ida babu kwata-kwata babu wannan ma malama suka ce idan mutum ya rataye layar ko zaran ko wannan kawanyar yana mai kudirin cewa wannan abun ne zai fashi kariya to yayin shirka kuma shirka babba idan kuma ya rata yana tunanin Allah ne mai karewa amma wannan abun sababi ne da zai kare shi nan kuma yayin shirka shirka karama haka malama suka yi tafsiri Allah ya ratar da mu Aisha samun yan fashi da ake harbe su sai a samu jigida ta layu kuma sai a harbe su da bindiga kuma sai ga layu masu yawa kaga wannan yana maka da a ce tana amfani to da bindiga ba za ta shi ba to da haka dai duk abin da ka sani wani bala'i ya same ka ko kake tunanin faruwansa nan gaba babu wanda zaka koma gare shi zaka dogara gare shi zaka nemi kariyar sai Allah haka idan abin ya riga ya faru ma Allah kadai shine mai daukewa wa qaulin lahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in arada ni Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri al-aya az-zumar wa an imran bin husayn anna an-nabiy radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله أن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون to wannan ita ce aya guda da kuma hadisi guda biyu da malaika a wannan babu aya ta farko wadin Allah ta'ala a suratul zumar aya ta 38 ya dauko ya ciro wani bangare na ayan ne matsayin muhallin shahid amma farkon ayan Allah ta'ala ya ce wal insa antahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kuma idan da zaka tambayi su kafirai ko mushrikan makka wane ne kam ya halicci samai da kasai laqulunna Allah tabbas hakika za su ce da kai Allah ne kaga sun tabbatar da tauhidi na rububiyya ba a samu jayayya da mushrikan makka a kayan tauhidi na rububiyya ba ma'ana kadaita Allah da ayyukansa halitta kashewa rayawa azurtawa talautawa gudanar da al'amura gaba daya to sun yadda da wannan amma hakan bai shigar da su musulunci ba saboda mutum bai zama musulmi sai ya yadda dukkanin janibin tauhidin nan gaba daya rububiyya uluhiyya da asma wa sifat Allah ta'ala ce kul ka fada musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afara'aytum ay akbiruni ubana labai ma tad'una min dunillahi abinda kuke kira kuma bayan Allah kuke bauta muku kuma bayan Allah kama daga aljanu ne dabbo ai wannan gumaka ne da dai sauransu wannan ma ya game duk abin da kuke kira kuma bayan Allah in arada ni Allahu bi durrin idan Allah ya nufe ni da wata cuta kamar rashin lafiya ko talauci ko bala'i ko kwatsananin rayuwa, in Allah ya dora mun ya rufe ni da wannan shine abdur, ya ga mai jinya, ya ga mai talauci, ya ga mai dukkan wani bala'i ko tsanani, in Allah ya shafe ni da wannan, ya nufe ni da wannan, alhunna kashifatu durri, shin suna iyawa? Idan Allah ya dora maka jinya ba wanda isi yayi maka sai Allah. Shi yasa sai a gama shan magani ai tai ajeran ajecan ƙarshe sai a ce Allah ya baka lafiya. Kowa ma ka zai fada ko duk ƙorewar likita inda ya san Allah ba zai buga kirji ya ce ai ni su ne kan garanti za ka gaya ma ai inda ka sha wannan ka warke wani har rantsuwa ke wallahi in baka warke ba kaza da kaza da kaza ka hisabi yana lahira ni kaza da kaza da ka ji mai irin wannan rabu da shi saboda bai san Allah ba. Duk mai imani zai sayar maka magani zai ce ma to a gwada insha Allah za a dace kaga dan ka sha baka warke ba ba za ka damu ba. Allah ji ko wani mai malami mai magani yake zuwa da kare wannan shi tallansa kawai idan Allah ya yarda, akwai na rana akwai na kaza idan Allah ya yarda. To haka ake so ka rika mai da lamari ga Allah amma kar ka dogara da iyawarka ko kwarewarka. In Allah ya nufi mutum da jinya ko wani bala'i wallahi ba mai daukewa sai Allah. Hal hunna kashifatu durri, shin suna iya gusar da wannan cuta ko bala'i da ya same ni? Aw aradani bi rahmatin, ko ku Allah ya nufi ni da wani jin kai wata rahama, samun lafiya ko samun alheri ko dauke wannan bala'in ko samun wadata. In Allah ya nufi ni da wannan jin kai, hal hunna mumsikatu rahmati, shin suna iya rikewa wannan rahama ko jin kai na Ubangiji su kame shi gaba da samu na? Ba su iyawa. Ka gana Allah na karubalantan waɗanda ake bauta ba Allah ba. In Allah ya nufi ka da samun wadata ko samun lafiya ko fita daga cikin damuwa wallahi ba wanda ya sai kai. Shi yasa wani gwa Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha, duk abinda Allah ya buɗe wa mutane na rahama na jin kai ba wanda ya sai kai wallahi babu sai ka samu. Haka idan Allah ya nufi mutum da wani cuta ba wanda ya sai hana wannan abu ya same shi. To wannan kaga wani tauhidi ne mai zaman kansa, ka yadda duk abin da Allah ya nufi ka da samu na alheri to dama turan gini ranza ne Allah ya rubuta. Duk abin da Allah ya nufi ka kuma na sharri ko wani bala'i to dama Allah ya kaddara zai same ka. Ka mai da lamari ga Allah, ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah ya so shike faruwa, abinda Allah bai so ba baya faruwa. Da cutarwa da amfanarwa dukkan Allah ne gaba daya, ba mai iko a kai wannan abin da nuna maka. Haka shi wanda yake ake wa bauta ba Allah ba, musamman wanda shi mutane daga cikin su da ba kai masu bautar waliyai da salihan bayi, sai ka samu shi da ake bautar yana rashin lafiya, dan sa yana mutuwa, iyayensa sun mutu, wani zai zai waye gari ba shi da komai kuma ce shi ake koma ake roka. Kaga wannan nuna maka inda da gaske ne ya isan to da ba zai shiga damuwa ba shi, ba na za a ce kuma abun bauta yana da bukata a wajen wani. Satin can mun karanta ayan da muka karanta menene ya buta gona ila rabbihimul wasila, su kansu wanda ake bautan suna neman kusaci zuwa ga Allah ne. Aw aradani bi rahmatina wal muskati qul hasbiyallahu alayhi tawakkal mutawakkilun, ka fada musu Allah ya isar mai maishi na shine Allah, gare shi masu dogaro suke dogara, ba wanda zai yi haka, Allah kadai ke da wannan iko. To wannan ke karata 52 a garin Basra, sahabi ne mai daraja, ya akwai matsayin wannan sahabi ko darajarsa ta kara fitowa fili lokacin da ya rashin lafiya. Allah ya jarce shi da wata jinya mai tsanani, an ce ciwon basir ne yake damun Imran bin Hussein, kuma basir wanda ke fitowa a dubura mai tsananin ciwo da azaba da wahala, hatta kai ba iya fitowa yana zaune a gida, amma saboda tsananin tauhidi da dogaro ga Allah da sallama wa lamarin Ubangiji, Imran bin Hussein bai gaya kowa ba shi lafiya ba, shi kadai yake fama da jinya, bai gaya kowa ba, ba wanda ya san bai da lafiya, kuma ko magani baya sha. Kaso wanda sai ka kololuwa wajen tawakkali, ko magani ba sa nema, ba abin da ya dame su da zuwa asibiti, suna zaune abin su kawai. Allah da ya dora mu jinya shi zai yayi. Mun karanta hadisi a baya ko mutane 70,000 da za su shiga aljanna ba hisabi babu tambaya. Akwai irin wannan ko humul ladina la yastarquna wa la yatayyaruna ala rabbihim tawakkalu, sune wanda ba sa neman mustawaida, in ba su lafiya ba sa neman magani kawai, ba sa canfi, ba sa duk wani abun da ke wara tauhidi ba sa yi, su ga Allah suka dogara, ko magani ba sa sha. To amma mu yanzu ba a ce ka zauna ba ka lafiya ba ka shan magani ba, saboda imanin ka bai kai irin nasu ba. In kai haka kayi ganganci kayi kasada, a ce kana da jinya amma ba magani ba zuwa asibiti, sai a ce wannan yayi gidadanci ko ƙauyanci ko rashin hankali. To amma su a gurin su daidai ne, manzo Allah bai hana su ba, yabon su ma aka yi, ba sa shan magani kwata kwata. To amma shan magani halal ne, tun manzo Allah shine yace ta dawo fa innallaha ma anzalallahu min da'in illa wa anzal ushwa, ku yi magani. Allah bai saukar da wani jinya ba sai dai saukar da maganin sa. Yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya san maganin ya san, wanda bai sani ba bai sani ba. Da wannan malam aka ce ba ciwon da bai da magani sai guda biyu, wanne da wanne? Tsufa da mutuwa. Ba magani amma duk wani ciwo yana da magani, sai dai kawai idan ilimi bai kai an gano ba, ba gano ba. To da haka dai yana da kyau wannan kissa na Imran yana tabbatar mana tawakkalinsa da dogaransa ga Allah. Har ya kasance mala'iku suna masa gaisuwa, suna zuwa su gaishe shi, haka manzo Allah fada. A wannan hali da yake mala'iku suna gaishe shi suna musallama. To wannan sahabi Allah ya ƙara masa yadda ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum, ba faɗi wane ne mutumin ba. Galibi hadisan da ke zuwa da irin wannan mubahami ba a ce wane bane. To wannan sanin mutumin ba ya da wata fa'ida kawai, shi yasa ba a faɗa. Kuma ko yanzu ba kowane abu ne zaka ambaci sunan mutum ba, babu hikima. In misali zaka ba a ce wani bawan Allah ko wani mutum, amma kama suna kana wazi kana misali kamar Alhaji wane, kamar malam wane, wannan ba daidai bane ba. A iya bada labari saboda daukar izina, amma ba za a sai a saka ya suna. To shine yasa hadisan sukan zo da a boye sunan mutum, saboda ambata ba wata fa'ida. Cewa wani Anas Salama ya ga wani mutum fiye da hi halqatan min sufurin, a hannunsa akwai wani zobe. Halqa shine kawanya, kamar zobe ko makankare ko wani abu dai wanda yake rawun haka ko min sufurin na tagulla, ita ne sufur. Ya ga wannan a hannunsa, fa qala, sai yace wato a dantsan sai saka wannan halka din, da ba akwai abin da ake sa a dantse ko ko daga ko wani zare ko wani kawanya haka, sai a sa a dantse, wani a wuya, wani a kunkumi, ba inda ba a daurawa. Wani kunkumi ma sai a daura su da yawa kamar jigida, wai duka akwai kuduri a kayan haka. To Annabi sai ya ga wannan mutumin a hannunsa akwai wannan halka na tagulla. Fa qala, sai ya ce masa ma hadhihi, menene wannan? Mai wannan sai ya tambaye shi. Kala, sai ya ce minal wahina, ya ce ya saka ne saboda wani ciwo da ke kama jijiya, sunansa wahina, ciwon hannu ne ke damunsa, sai ya saka wannan kawanya din da niyyar ta ɗauke mai ciwon ya samu lafiya, sai ya saka wannan. Kaga wani istifham ne al-inkari, inkari manzo Allah ya. To shine sai manzo Allah ya ce masa inziha, ka cire wannan abu. Annabawa shine cirewa, mutum ya cire abu da ƙarfi ya fitar da shi ya tsar. Yace ka cire wannan. Kaga wani akwai canza munkari ko idan kaga abin da ba daidai bane kai kokarin hanawa, ko da harshe ko da hannu ko mutum yake a zuciya, bisa wancan hadisi da yawan. Yace ka cire shi. Fa innaha la taziduka illa wahanan, domin wannan abun ba zai kara ma komai ba sai rauni sai cuta. Ya sa dan ya samu lafiya ya warke daga wannan ciwon jijiya na dantse, Annabi ya ce ba zai kara ma komai ba, sai dai kara maka raunin imani ko ya kara maka ciwon. Da haka sharrin abun da ka saka yafi amfaninsa. Wannan kuma ya ga mai duk wani nau'i na shirka gaba daya, duk abin da za ya koda an gwada yana ci, bai nuna Allah ya dada abin ba. Ruwan sai ma shirka sai ta abubuwa ban mamaki. Kaga mutum a sare shi bai huda ba, a soke shi bai ci ba, a yi kaza bai ci ba. Duk da akwai dan amfani, to amma sharrin yafi amfanin yawa. Ba nan huwai duk abu shirka bai da amfani. Ana samun fa'ida ta zahiri ta duniya, to amma sharrin yafi amfanin yawa. Kaso ni ganin sa ake ma gwarzo ne jarumi, saboda ya kware da wannan tsaba-tsaban. Kaga ana jinjina ana ganin jarumi ne, gwarzo ne. Ai wani abun tsoro ne, wani ba a taba shi. Ai wani in ka bata da shi ma kai wasa ba za ka kwana ba. Ai kaza da kaza da kaza. To wannan koma menene mutum yake cin kasuwar sa? To wallahi ya sani sharrin da yake tare da shi yafi alherin yawa. Cutarwan shirka yafi amfanarwanta. Cutarwan yafi amfani yawa. Ko ba komai za ta rusa ma imanin ka gaba daya. Aikin ka zai rushe gaba daya. Za a sababa maka shiga wuta kuma a dawwama wuta. Wace riba za ka samu da za ka fanshe wannan bala'i? Kaga babu. Ta kana bai ce cire wannan abun. Ba abun da zai kara masa sai cinya, sai ciwo, sai bala'i, sai cuta. Sai ce masa fa innaka law mitta, to ga wani bala'i kuma. Abin da kowanne tsanani yace lalle kai da za ka mutu. Wahi alaika, wannan abin yana jikinka, wannan kawanya ko daga da ka daura tana tare da kai, ka mutu. Ma aflahata abadan, ba za ka taba rabota ba har abada. Kaga wani abu komai narko ko? Mutum ya mutu da laya ko da guru ko da wannan kawanyar a jikinsa, yana mai kudirin ita ne mai kariya, to ba shi ba rahman Allah. Ma aflahata abadan, har abada ba za ka samu rabo ba. Haka annabi ya gaya masa. Na? Ta raba shi da musulunci, saboda shirka ne babba. Musamman ga wanda ya kudura wannan abin da ya rataya ko ya daura shi zai ba shi kariya. To har abada ba shi ba Allah. Ya rabu da imaninsa. To kaga gara ka zauna ciwo in ma zai ma sanadi ka rabu da kai ya ma sanadin ka tafi da imaninka. Kan sau da marasa lafiya suna da karancin tauhidi. Ba lalle bane wai in ka gama da jinya sai ka warke ba. In Allah ya ga dama sai ai magani a warke. Allah bai ga dama kuma sai ya barka da ciwon ka da larurarka. Wanda idan kai hakuri sanadiyan wannan laruran Allah sai ya yafe ma, ya ma rahama, ya baka aljanna. In ku kace kai dole sai ka warke. Ka ji mai magani a nan a runtuma a tafi. A ji mai magani a can a runtuma a tafi. A sai da gona, a sai da dabbobi, a ci bashi, wai dole sai an samu lafiya. Sai babu, babu. Ba tauhidi kuma babu lafiya gaba daya. Dan haka duk sanda ka gamu da larura, ka nemi magani yanda ya dace. In ku an yi ba a warke ba, to a hakura. A hakura. Ba maki Allah maka wani tanadi ne wanda yake so ya dora ma jinyan dan ya kakkare ma zunubi ya daga darajar ka shiga aljanna. Ai akwai matan da tazo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace tana fama da farfadiya. Ya roka mata Allah yayi mata wannan ciwo. Ya manzo Allah ce mata yace in shaiti sabarti walakil janna, in kin so ki hakuri, a dalilin wannan jinyar Allah ya tanada miki aljanna. Madadin wannan larura kenan. Yace amma idan kina so zan miki addu'a sai ki samu lafiya, sai dai garantin aljanna ne kowa wa shi. To dai ke biyar Allah ne mai hankali ya tsaya manzo Allah a banna da ciwo na, amma abin addu'a duk sanda na fadi tufafi na suna yayewa, kamar addu'a tufafi na su daina yayewa, sai mata addu'a. Ciwo yana nan amma duk sanda za ta fadi tufafin ta ba zai yayewa. Da haka dai mu sani duk wata jinya na Allah ya jarabce mu, ko a gangar jiki ko wani bangare na jiki, mu yi hakuri. In ka nemi magani ba a dace ba, to ka bari, baka san me wani tanadi Allah ya maka ba. Duk wanda za a ji mai magani ne, to a tabbatar wani irin magani yake yi. Ai daga tattaunawan ka zaka gane mai maganin mai tauhidi ne ko ba da aqida. Da kaji yana wai za a biya da tafin dawa. Asa akwai magani ko? Wai kudin biyan maganin tafin dawa. Tafin hannu wai na dawa ba za ka bashi. Ya tsakani da Allah ta ya zai ci abinci da wannan abu? Wai ba karban kudi. Ka cika hannu da dawa sai ka bashi. Ai da jin wannan ka san kawai wani abu ne na sukulle. Ko ace maka ba za ka yi maganin ba sai tsakar dare. Ka fito kai wanka a tsakar gida ka kalli gabar. Ka kalli gabar tsarara wai kai wanka da ruwan magani. Haka wannan ma za ka gane cewa shirme ne kawai. Ko ya fara ma bayanin lalle jinyan nan naka sa maka aka yi, ai sa hannu aka ma, dama akwai wasu yan uba da bakwa shiri akan kaza da kaza, akan gado, akan kaza, sai dai maka wani tarkacen labarai. Idan mutum bai da aqida kuma sai hauka ya zanna, eh haka ne fa, dama kila gidansu ɗakuna daban-daban ne, kwarai kuwa wallahi haka yana faruwa. Kaga yanda ya raba ka da imani, yanda yana maka bala'in da ya same ka wannan dora ma ba Allah ba, kuma ka yarda ya gama da kai wallahi. Taka duk sanda zaka yi magani ka tsarkake zuciyarka tsakaninka da mai magani, yaya kake ji, me yake damun ka, abinda Allah ya sanar da shi ya baka maganin nuwa, amma batun waye gaya maka waye sa ma ciwon wannan bai isa ba, ka ce mallam je ka abinka, faruwanka da shi kawai. Idan gwaje-gwaje akai aka gano ciwon, a wani abu ne a cikin ka, a wani abu ne ya fito, to wannan ilimi ne, sai a ji ai tiyata a cire, amma wani ya ce ma ai ajiya aka maka gashi nan kaza da kaza da kaza. Sabar kwarewa a damfara fa, wannan zai bada magani a sha ai aman gashi, ai aman kwalabe da kuma wallahi duk ciwa-ciwa ne. Kai yanzu kai ka yarda ajiya aka yi maka, shikenan ka rubu da imani, ka zo kai ta batawa da danginka, ai ajiya aka yi masa, ai mai magani ya cire mai kaza da kaza, kuma duk ƙarya ne. Ta kama kiyaye, shi yasa manzo Allah ce ba abinda zai ƙara maka sai cuta da rauni, kuma idan ka mutu da wannan tare da kai har abada ba za ka samu rabo ba. Aljanna kan mutum ya riga da ya barta a duniya, Allah tsare mu. Walahu an uqubata bin aminin marfu'an, yana da ruwaya daga uqubata dan amirin, kuma ruwaya ne marfu wanda aka jingina zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ruwaya ta baya Imam Ahmad ya rawaito da isnadi wanda babu laifi, yace la ba asabihi, amma nan cikin ta'aliki yace isnadin yana da rauni. Sheikh Albani ma rauna na shi, Allah ya masa rahama, cikin da'iful jami. Alayhi halin dai wannan hadisi yana tabbatar mana dan faruwan zuciya ga wannan Allah yana raba mutum da aljanna. Inde ka jinge cewa wani ne zai maka ba Allah ba, to wani yana cire tauhidi kuma mutum sanadiyan shiga wuta. Walau an uqubata bin amirin, yana da ruwa daga uqubata dan amir, Allah kara musu yadda a marfu'an, kuma wannan ruwaya ne marfu'i, isnadin ya isa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace man ta'allaqa tamimatan, duk wanda ya rataya tamima ita ne laya, ya rataya laya. Malama suka ce ba wai sai mutum ya rataya a zahiri ba, koda bai rataya a wuyansa ba, amma kudurta cewa ya kudurta a ransa, laya tana da amfani, ya yadda ya gamsu tana yi, ko ya rataya ko bai rataya ba, ya ta'allaka wannan zuciyarsa da wannan laya. To duk wanda ya rataya laya ita ne tamima, a wuyansa ne ko a hannunsa ne ko a kunkuminsa ne ko ina ne ya rataya, ko kofar gidansa, yana mai dan farar da zuciyarsa cewa wannan layar za ta yi magani, za ta kawar da musiba, za ta dauke musiba. In direba ne, inda laya ba zai hatsari ba, wai direban da har yayi nisa yayi lodi sai ya tuno ya manta ta gida, sai iyo kwana ya da dauka, kaga wani ya dan farar zuciyarsa, ita ne mai karewa ko. Amma mumini ne mai kamata ya roki Allah ya tawakkali, kuma ya kiyaye dokar hanya da ake bi a samu lafiya. To duk wanda ya rataye wannan tamima din, fala atammallahu lahu, kar Allah cika masa godinsa. Kaga wani addu'a manzo Allah ya masa ta musiba, fala atammallahu lahu, kar Allah ya cika masa manufarsa. Yawa shi wannan da ya ratayan, muradin sa da yasa ya rataya, Allah kar ya cika masa. Sai yace kuma wa man ta'allaqa wada'atan, ko wanda ya rataye kuma a makankari shi ne wada. Ai akwai makankari da ake ɗakowa ko dodon koɗi a fafi shi wannan shell ɗin, yawa shi ne makankari. To shi ma akan huda a riƙa ratayawa, a kogi ake ɗakowa a gyara sai ana huda ana ratayawa. Fala wada Allahu lahu, kar Allah ya kwantar masa da hankalinsa, kar Allah ya kwantar masa da hankalinsa, ya sa ne dan ya sami nutsuwa da kwanciyar hankali ya samu lafiya, to kar Allah ya kwantar masa da hankalinsa. Kaga wannan ma addu'a ce ta musifa annabi ya masa, ko kar Allah ya bashi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Shi yasa duk mai wannan rataye-rataye za ka samu baya samun nutsuwa, duk wanda ya danfara da bokaye da wasu wannan za ka samu bai taba samun nutsuwa a rayuwarsa, bai da sirri, komai ya faru sai ya je ya ga aboka. kullu yana cikin fargaba, koda ciwon kai zai ji sai ya fara tunanin to fa kila wani ne ya wani abu, shi ba kaddara daga Allah ba ta zuwa sai wani ne masa ne. To irin wannan addu'a da manzo Allah yake ne, kar Allah ya sa masa nutsuwa da kwanciyar hankali. Wa fi ruwatin a wata ruwaya, wa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka, duk wanda ya rata ya laya hakika yayi shirka, yana yin ma shirka karama. In yana da kudirin Allah ne ke karewa, layar sababi ce, to ya sanya sababi abin da shari'a ba ce sababi ba. Yana zama shirka babba rata ya laya in mutum ya dan fara zuciyarsa ita ne za ta yi, to wannan kaga shirka ce babba. Allah tsare mu. Wani bin abi hatimin an uqubata an huzaifata radiyallahu an, irwa daga ibn abi hatim daga huzaifa Allah ya kara musu yarda, annahu ra'a rajulan, cewa huzaifa ya ga wani mutum fiye da he khaydun, a hannunsa akwai wani zare, min al-humma, wanda ya daura saboda zazzabi ko zogi ko ciwo, ya daura wannan zaran, faqatahu, Usama sai kama ya tsinka huzaifa kai sai tsinke wannan zaran da yake hannunsa. Watala qawlu ta'ala, sai karanta fadin Allah barukin sarki, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, yace mafiya yawan mutane ba sa imani da Allah face sai ka samu suna shirka. Allah ya gaskiya dadde ne zaka san mutane yana da imani, ya yadda ko menene Allah da yake yi, zaka same shi yana sallah, yana azumi, yana zakka, amma in damuwa ta zo yana da wani mai wanda ya ajiye rizab wanda zai masa aiki. Kaga nan an gwama abu biyu, ko Allah da kai yadda da shi kake bauta mar, to idan damuwa ta zo ma gare shi zaka koma, sai ka je kai addu'a, to sai ka samu mafi yawan mutane ba sa imani face suna shirka. Zaka san suna da malaman su kala biyu, ko akwai malam mai koya karatu, akwai kuma malam mai aiki ko ta kwana, wannan yana nan, akwai malamin haji, akwai malamin alhaji, akwai malam kowa zaka samu irin wannan, sai wanda Allah ya tsare. Yan kasuwa ne zaka samu, shi ma irin wannan da yawa, yana sallah, yana azumi, yana komai, amma hidiman sa na kasuwa kuma iya da wani wanda yake ba aiki. To mafi yawan mutane zaka samu ba sa imani su dogara ga Allah, sai ka samu suna shirka. In matsayi yake nema madadin ya roki Allah, ya Ubangiji wannan matsayi da nake nema, in alheri ne Allah ka ban, in ba alheri bane Allah ka canza mu, a'a idan sa zai rufe kawai ko ta yaya, shi sai ya samu wannan kujera. To kaga sanin ne za a je ai ta shirka, ai ta yanke-yanke, ai ta tsafe-tsafe, saboda burin sai an san wannan bukatar ta duniya. Da haka dole mu ji tsoron Allah mu kiyaye, ya zan muna da tsantsar tauhidi ga Allah, samu da rashi, jinya, lafiya, tsanani, damuwa, ba wanda ke da iko a kai sai Allah. Fihi masail, to shi wannan babi ga matsaloli guda 11. Al'ula, matsala ta farko, at-taghlidu fi lubsil hilqa wal khayt wa nawyi ma li misli zalik, kausasawa wajen sanya kawanya ko wani zare na musamman da aka yi tofi ake da kudirin zai dauke bala'i ko zai kare. Da abin da ya kama da waɗannan abubuwan, suka hodin su allan kafada, suri, dodon koɗi da hauren giwa da sauransu, har da idan mujiya, ana wannan neman kariya din. To an kausasa bayani ga duk wanda ya hakan, akwai tsoratarwa a kai. Asaniya ta bi annas sahabiya, mun fahimta cewa sahabi laumata inda zai mutu, wahiya alaihi, alhali wannan zaran ko wannan layin tana jikinsa, ma ablaha, ba zai samu rabo ba, sahabi ba, annabi ya fada. Fi shahidun li kalami sahaba, to a wannan akwai shaida game da maganan sahabbai, anna shirkal asghara akbaru min al-kaba'ir, cewa karamar shirka ta fi babban zunubi girma. Shi da ya daura wannan karamar shirka yayi, tunda ya yarda Allah ke ba da lafiya, amma wannan shi zai masanadin samun sauki a ciwon hannun nan, kaga karamar shirka ne ko? To wannan hujja ne cewa karamar shirka ta fi kaba'ira girma a gurin Allah. Kaba'ira irin su zinace-zinace, duwaɗi, sata da sauransu, to karamar shirka ta fi shi girma. Za ka dan ce maka shirka ne karama karkare na, ta fi babban zunubi girma. As-salisa, ta uku, annahu lam yu'dhar bil jahala, cewa ba ya masa uzuri saboda jahilci, rashin sani ba. Shi bai san hukunci ma, amma duk da haka ba a mai uzuri ba. Manzo Allah ce kausa sa bayani, saboda me jahilci bai zama uzuri, Allah ya umarni da a nemi ilimi ko da ka zo kana wasu abubuwa na shirka ka ce kai baka sani ba, ba hujja bane ba. Dole ne duk abin da zaka yi sai ka yi tambaya, sai ka san menene dokan shari'a akai. In magani ne zaka yi ka ji bayanan baka gane ba, samu malami mai aqida kamar bayani, to fa na je gun mai magani amma ce za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, meye matsayin hakan mahanga ta shari'a, sai ya gaya maka. Amma kawai ka rufe ido dan kana neman biyan bukatar lafiya kawai sai ka gama abun sannan ka zo kana tambaya, to wannan shirka ne. Dan haka ba a handari a mutum saboda rashin sani. Allah ya baka dama ka yi tambaya, ka shaurari ilimi, wanda a zamanin nan duk wanda ya zo da jahili shi yaso. Hanyoyin samun ilimi suna nan a sauwake, malama kala kala karatuka ta ko ina ana ji. To dan haka ba uzuri bane rashin sani. Arabiya ta hudu, annaha la tanfa'u fil ajila, cewa ita wannan abinda ake daurawan ko ake ratayawan bai amfanarwa a duniya. Al ajila ita ne magaggauciya a duniya kenan ko kalla bal tuhibbunal ajila, to ba ta amfani a nan duniya, bal ba haka ba ta duro cutarwa take. Cutarwan da za ka shirka za ta ma yafi amfani in ma da akwai. لقوله تعالى صور فرين الله فدن من ذا سلم لقوله صور فدن سا لا تزيدك إلا وهنا بعضن ذا تقارى ما سيروني سيتيو. الكامسة تبير الإنكار بالتقليد على من فعل مثل ذلك مفهنت أشياها لتا إنكاري تهنيا كوسا ساوا أكوسا سارشي قوان دي أيكا تئرون ونن شركار إن دي كغم تنيونا بنا شركا كمينا دوائي و تو ياها لتا كوسا ساما yanda zai tsorata ya gane illar abun ya rabu da shi. As-sadisa ta shida, at-tasriu bi anna man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, bayani karra cewa duk wanda ya rataye wani abu to Allah zai kyale shi da wannan abu. Idan ka rataye laya kana ganin laya ne zata maka fahi, Allah zai barka da wannan, sai ya cire hannu a taimaka ma ya barka da wannan tarkacen. To kako idan Allah ya cire hannu taimakonsa a barin mutum ai ya shiga aku. Wannan kada ya isa narko, duk wanda ya danfara da wani abu Allah sai ya kyale shi. Da ka danfara zuciyarka ga Allah shi daya, tawakkalinka ya koma ga Allah. Kai ko dan adam ne irin ka karkara rataye da shi. Ka sai ni tunda ina da mai gida wani, ina da wani bani da matsala. Wannan kuskure ne. Sai Allah kyale ka da shi ya gani zai amfana da kai. Sai abinda Allah ya so. Shi yasa Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ga Allah kadai mu'mine suke dogaro, karka dogara ga kowa sai Allah. Wani ko yace wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu, ka dogara ga rayyan nan da baya mutuwa. Duk wanda ka rataye da shi kace shine komai na rayuwanka shine, in ba shi ba ran da babu shi ka shiga ku. Kuma ɗayan biyu ne ko ya riga ka tafiya ko ka riga shi, kuma zai watsi da kai gaba daya nawa ake samu. Mutum ya rike ubangidan ya fata da kowa kansa, kuma sai an zo an ci gwamnati a manta da shi. Wai sama ba za a daga ba, kaman karate ga Allah ka dogara Allah ne mai yi, to baka da matsala. At-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, ta bakwai kenan, bayani karar cewa duk wanda ya rataye laya hakika ya shirka. To ba kowace laya ne shirka ba, malama sun yi bayani ko, zamu zo wani babi nan gaba. Idan laya Qur'ani aka rubuta zalla ba hada da ko ba aka rataya, wasu malama suna ganin halaccin haka har daga magabata. Amma da ya zama na ayi rubutun kuma a hada da wani abu, ko da jini, ko da jijiya, ko da wani abu, to wannan shirka ne karara. To amma daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'udin, su sun haramta laya kowace iri ne. Saddu dariya, in dai za ki rataye wani abu zai mamagani, sun ce bai halatta ba, ko menene kawai ka karanta addu'a ta ishe ka, ba sai ka rataya ba. Akwai babi da zai bayani. As-samina ta takwas, anna تعليق القيط من الحمى من ذلك دور زري saboda wani ciwo ko zazzabi ko zogi, shi ma yana cin haka. Ashe ga wani zare zaka daura zai ma maganin zazzabi ko ciwo, har ciwon kai da akwai abin da ake wai sakawa zai maganin ciwon kai, ta ya zai magani, to shi ma ya shiga haka. Atati ya tattara talawatu Hudhayfa al-aya, wannan aya da Hudhayfa ya karanta ta suratul Yusuf, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun, karanta wannan aya dalilun ala anna sahaba, dalil ne cewa sahabbai yastadilluna bil ayati allati fi shirki al akbari, suna kafa hujja da ayat da ta sauka akan babban shirka alal askari akan karama. Ayan da ke magana akan babbar shirka koda karama aka yi sai su kafa hujja da ita. Yawwa, kama zakar ibnu Abbas fi ayatul baqara, kamar dan Abbas ya ambata ayan suratul baqara. Ko ba komai karamar shirka tana kaiwa ga yin babbar. In mutum yana karama yana yi to za ta kai shi ga yin babbar. Dan haka shi yasa ayan da ta hana babban shirka sai su kafa daidaita akayin haramcin karama. Al-ashira ta goma, anna ta'liqal wada wada wada'i anil ayni min zalik, cewa rataya makankari ko wuri saboda al'ainu kambun baka shi ne ayin, domin yara da yawa da ake rataya musu wannan ɗan ƙulu ɗin nan da ɗan wani ƙanƙanin abu ko azurfa ne ko wani abu, wai ƙudurin shi ne zai musu maganin kambun baka, to shi ma shiga cikin shirka ɗin. Yanzu a gari ne ba ka ga ka, amma da ka je kawai za ga yaro ɗan jariri amma da wani ulu a wuyansa an sa wani wai maganin baki ne, maganin maita, maganin kaza da kaza, to shi ma shirka ne zai halatta. Me ya kamata kai wa yaro? Addu'a. Ka karanta addu'a kana shafa masa lokacin kwanciya, safe da yamma, Allah sai ya tsare shi. Amma wannan abin da ake ratayan ba zai tsare shi ba. Ko a dabbobi ba ana ratayawa, wani sai saragon sai ya ɗaura masa wannan zaren a wuya, wai magani zai mar kariya, zai magance mar wani ciwo, duka ya shiga, ko raƙumi ko doki ko sa, duk ana musu rataye-ratayen nan. To ana wanda ya ratayen shi ne aikata shirkan, ba za a ce yaro ƙarami ya yi shirka ba. Shi da ya ƙudura mahaifin ya rataya, to shi ne ya rasa tauhidin. Alhadiya ashara ta goma sha ɗaya ta ƙarshe, addu'a wa alaman ta'allaka tamimatan anna Allah la yutimma lahu. Mun ji addu'a da manzo Allah ya ga duk wanda ya rataye laya cewa kar Allah ya cika masa burinsa. Wa man ta'allaka wada'atan, duk wanda ya rataye makankari ko wuri, fala wadda Allahu lahu, kar Allah ya kwantar masa da hankalinsa, kar ya samu nutsuwa. Shi yasa kullun yana burkice, da ya ji motsi kadan zai fara tunanin wani ne ya jefe shi, an sa mar hannu, an mar kaza. Amma mai tauhidi ba abin da ya dame ka, komai ya faru ka sani daga Allah ne. Wani shi ne rashin nutsuwan da masu shirka ba sa samu, ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba. Ai tarakallahu lahu, Allah ya kyale shi ya bar shi da wannan dabara ta ta, Allah tsare mu. To da haka almuhim dai wannan babu yana karantar da mu, bai halatta mutum ya rataye wani abu ko ya ɗaura wani abu ko ya binne wani abu, don wani abun toro ake ma abin ne, a yi toro a gona abin ne da ƙudurin wai za gonan za ta samu tsaro, za ta san kariya. Ko a yi tona a ƙofar gida ko bakin shago, duk irin waɗannan ko a mota bai halatta ba, duka tarkace ne na shirka, bai halatta musulmi ya yi. Kullum ya zama dogaranka ga Allah, addu'o'i safe da yamma kana yi, kana dogaro ga Allah, baka nufin kowa da sharri, to Allah zai kare ka. In ko wani abu ya same ka, to ka yarda ga Allah ne. Ko da yana da alama da sihiri, to Allah ne kaddara abin ya same ka. Sai a bi hanyar da ya dace, a nemi magani da ya dace da shari'a. Shi yasa ka'idan mai wannan magunguna ma ba ruwansa da tambayar wai wane ne ya turo ku, ka sa akwai masu riƙiya kala kala, ko wani yana riƙiya yana tambaya kuɗin su wane ne, ai mu ne kaza da kaza, sarkin aljano ne, mu dubu ɗari ne a kansa, wa ya turo ku, wane ne daga da ka ji wannan ka san bidiya ne. Ba ruwan mai riƙiya da tattauna da aljani wa ya turo shi babu. In dai magana sai dai masa wa'azi, ka ji tsoron Allah, kai ma bawan Allah ne, Allah ya hana zalunci, Allah ya yi kaza da kaza, sai dai masa wa'azi, ya umarce shi da ya fita, ko ya ƙona shi ya ta karanta Ƙur'ani har ya tsorata ya fita. To amma a ce maka ai kaza da kaza kai, in dai za ana bin maganar aljanu, to wallahi za a rabu da tauhidi. Irin wannan sai a ce to za mu fita, amma sai an yanka mana tauri, sai an siyo ƙwaryar nono guda kaza, a kai mana gindin bishiya kaza a jeji. Kaga an bar wani shirka, an koma wani tafi da girma, da kaji ana cewa wai mai ruqiya aljaninta sun ce sai an yanka, wallahi shirka ne. Rabu da duk mai wannan ruqiya ne, wallahi shaidanin mutane ne. Amma mai ruqiya na gaske zai ma addu'a yayi karatu, tana ke gane masu aqida masu kyakkyawar manufa. Ko mai aqida mai ruqiya na sunna baya zama da mace daga shi sai ta zai mata karatu, ba a haka, wannan ma kuskure ne. Duk mutumin da ya zo da sunan malami zai wa mace magani ko zai mata karatu, to baya wannan aikin sai da maharamanta a kuru. ba zai ma fara ba, ina wan ina mijinta, to zo ka zauna kusa da ita, ina yayanta kai ma zauna tana. Tsoron lokacin idan ana karatun jinnin suna jijjiga ko wasu suna fitina sosai, to miya ruqiya ba zai ce wai shi zai riƙe matar wani, kaga ya rungume mace yana mata addu'a. Ana samun irin wannan wallahi, wai yana mata addu'a kuma ya kama ta ya riƙe sitiranta ma ya yaye hijabinta ya bayyana, wai hakan yana mata magani. To wannan wallahi kuskure ne, kuma ba yanda za a rabu da wannan shedani. Shi ma kansa shedani ne, to shi ma shedani ne, tai na aljani zai fidda aljani. To haka duk masu magani na sunna suna bin dokoki na shari'a, ba alfahari ba fariya, kuma ba aikata duk abin da zai rusa wannan tauhidi gaba daya, su jingina lamarin samun lafiya ga Allah. To mu dai zamu addu'a, zamu karatu, in Allah ya so za a warke. Da haka mu kiyaye, mu laisanci dukkan wani abu na rataye-rataye da na tofe-tofe, mu koma ga Allah, mu dan fara zuciyarmu ga Allah. Allah ta'ala sai ya taimake mu, yayi mana damuwarmu, ya ba mu lafiya. Allah mu gode maka, Allah kara mana imani, ka tabbatar da zagarmu a kai aqida ingantacciya, ka tsare mu da shirka tare da dukkanin nau'o'inta. To anan za mu tsaya karshen babi kenan, sai da shi na gaba insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من كذب الدنيا عذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واكننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكلنا الحمد لله رب العالمين.